Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 25, da 31. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Noma da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio Kumasi, sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yau ranar Laraba 10 ga watan Afrilu na shekarar 2019. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Zarau Aminu Fage da sauran abokan aiki, muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanin labarai.
Akwai alamun da ke nuna cewa mai yiwuwa ne Prime Minister Israeli Benjamin Netanyahu zai yi nasarar samun wa'adi na biyar na mulki, bayan da sakamakon zaɓe ya nuna cewa jam'iyyarsa ne za ta iya lashe zaɓen. Masu zanga-zanga a Khartoum suna ci gaba da neman shugaban ƙasar Umar al-Bashir ya yi murabus. A yau Laraba, babban Attorney General na Amurka William Barr yake komawa gaban 'yan majalisar dokokin Amurka don ci gaba da ba da shaida.
A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa rundunar 'yan sandan jihar Kaduna ta tabbatar da cewa mutane 21 suka rasa rayukansu ranar Litinin ɗin da ta gabata a yankin kudancin jihar. Bayan haka, za ku ji rahoto akan wata zanga-zanga da 'yan asalin yankunan Abuja suka yi, har mutum ɗaya ya rasa ransa. Muna kuma ɗauke da hirar da sashen Hausa ya yi da Sanata Yahaya Kaura akan dambarwar zaben shugabannin Majalisar Dokokin Najeriya da ke faruwa. Muna kuma tafa da shirin Himma, wanda Abdulaziz Adile Ture ya shirya zai kuma kawo, amma duk sai bayan labaran duniya.
Masu saurari, assalamu alaikum. Akwai alamu da ke nuna cewa mai yiwuwa ne Prime Minister Israeli Benjamin Netanyahu zai yi nasarar samun wa'adi na biyar na mulki, bayan da sakamakon zaɓe ya nuna cewa jam'iyyarsa ta Likud ce za ta iya lashe zaɓen. Bayan an ƙidaya kashi 97 cikin 100 na ƙuri'un da aka jefa a zaɓen, jam'iyyar Likud ta cimma jam'iyyar Blue and White ta tsohon kwamandan sojan Israela Benny Gantz. Ya zama dole a kafa gwamnatin haɗin gwiwa, saboda babu jam'iyyar da za ta iya samun rinjaye a Majalisar Dokokin Israela da ake kira Nisad. Likud da ƙawayenta za su iya samun kujeru 65 daga cikin kujerun majalisa guda 120. Kowacce daga cikin jam'iyyun biyu ta yi iƙirarin cewa ita ce ta lashe zaɓen. Masu zanga-zanga a Khartoum suna ci gaba da neman shugaban ƙasar Umar al-Bashir da ya yi murabus a ci gaba da zaman da suke yi a headquarters sojan ƙasar, inda aka ji ƙarar bindiga. Akwai rahotanni da ke cewa jami'an tsaron gwamnati sun yi ƙoƙarin tarwatsa taron masu zanga-zanga, wanda ya janyo sojojin suka kare masu zanga-zanga, a cewar wasu da suka shaida abin da ya faru. Jami'an 'yan sanda sun bayar da tabbacin cewa ba za su taɓa kaiwa masu zanga-zangar hari ba. Yayin da dubban mutane ke ci gaba da shiga zanga-zangar, a cewar wani ɗan jarida mai suna Dama da ya zanta da Muryar Amurka, duk da cewa tashar talabijin ta Sudan na ci gaba da nuna wasu hotunan bidiyo inda ake ganin wurare kamar babu wasu masu zanga-zanga a ciki. Wasu shaidu sun ce waɗannan tsofaffin hotuna ne da aka daɗe da ɗauka, ba abin da ke faruwa ba ne a yanzu. A yau Laraba, babban Attorney General na Amurka William Barr yake komawa gaban 'yan majalisar dokokin Amurka don ci gaba da ba da shaida, kwana ɗaya bayan da ya yarda da tattaunawa akan batutuwa da suka shafi rahoto na musamman da Robert Mueller ya rubuta game da binciken hannun Rasha a zaben shugaban ƙasar Amurka da aka yi. Amma duk da haka, ya ce yana tsammanin fitar da rahoton da aka yi wa kwaskwarima a cikin mako guda. Ana tsammanin zai bayyana a gaban kwamitin kuɗaɗe na Majalisar Dattijai don ci gaba da bayar da bayanai game da kasafin kuɗin kashewa na ma'aikatarsa na shekarar 2020. Wannan shine batun da ya gabatar a jiya Talata a gaban irin wannan kwamiti na Majalisar Wakilai. Amma yayin da yake kokarin bada bayanan kasafin kuɗin, ba ya fuskanci tambayoyi masu yawa da kuma zafi daga 'yan jam'iyyar Democrat, wanda suka ce suna zarginsa da kare shugaba Donald Trump daga nauyin binciken. Shugabar kwamitin majalisa Nita Lowey ta bayyana cewa takaitaccen rahoton da ba ya fitar yana nuna matsanancin son kai ga shugaban Amurka, abinda ta ce ya janyo tambayoyi fiye da amsoshin da ya amsa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Asusun kuɗi na duniya IMF a takaice na sa ran cewa tattalin arzikin ƙasashen duniya na shekarar 2019 zai yi tafiyar hawainiya kamar dai abin da ya faru a shekarar da ta gabata ta 2018. Amma kuma tattalin arzikin zai karu daga baya har ya zuwa cikin shekarar 2020. A cikin sabon rahoton da take fitarwa sau biyu a duk shekara akan tattalin arzikin duniya, IMF ta sanar da cewa yayin da akwai dalilai masu ba da ƙarfin gwiwa, akwai haɗarin faruwar wasu abubuwa da zai iya kawo durƙushewar tattalin arzikin duniya. Ɗaya daga cikin abubuwan da ka iya kawo durƙushewar tattalin arzikin da bunƙasa shine rashin tabbas game da ficewar Burtaniya daga tarayyar Turai, da kuma cinikayya tsakanin Amurka da China, da kuma ko tattalin arzikin ƙasashen Turkiya da Argentina ya yi abin da masana suka yi hasashen zai yi. Ƙasar Turkiya tana yanke hukunci da ɗaure ɗaruruwan lauyoyi a kurkuku, a cewar wani rahoto da ƙungiyar sa ido akan kare haƙƙin bil'adama ta duniya ta Human Rights Watch mai mazauni a nan Amurka ta fitar a yau Laraba. Kama mutane dai wani ɓangare ne na kama-kaman da ake yi tun bayan yunƙurin juyin mulki da aka so a yi a shekarar 2016.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, rundunar 'yan sandan jihar Kaduna ta bayyana cewa mutane 21 sun rasa rayukansu, wasu da dama kuma sun jakkata a shekaran jiya Litinin sakamakon wani hari da wasu mahara suka kai a wasu yankunan ƙaramar hukumar Kajuru a jihar ta Kaduna. Wakilin muryar Amurka Isa Lawal Ikara na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Rundunar 'yan sandan jihar Kaduna ta ce har yanzu bata kama kowa game da harin da ya sanadiyar kashe mutane 21 da ƙona gidaje da kuma sace shanu a ƙaramar hukumar Kajurin jihar Kaduna ba. Da yake ƙarin haske ga muryar Amurka, kakakin rundunar 'yan sandan jihar Kaduna DSP Yakubu Sabo ya ce jami'an 'yan sanda dai yanzu haka sun nutsa cikin dazuzzukan da ke yankin ƙaramar hukumar Kajurin domin kama waɗanda suka kai wannan hari a ƙaramar hukumar ta Kajuru.
Yanzu dai akwai kwanciyar hankali, ba wani barazana da tsaro, because nan yankin Banono da unguwan Ako inda aka samu hari na wannan bata gari a ranar 8 ga wata. Dama nau'in hari ne irin wanda idan aka yi sai a gudu kamar sari ka dauke. Wannan tun lokacin da jami'an tsaro suka je suka dan fara bata kashi da su, suka gudu suka shiga wannan daji, kuma suka ci gaba da bin su da neman su. Su cikin garin Kodiyo mun tafi da tawagari ita na 'yan sanda ta jihar Kaduna don zuwa gani da ido da jajantawa da kuma bita ga tsari na tsaro da za a ɗauka a wurin. Mun samu mutane daga cikin garin, wasu sun ma dawo ƙauyukan nan. Mu a ɓangaren mu jami'an tsaro an ƙara kyautata tsaro a wannan yankin, sannan kuma ana nan ana bincike a wanda aka tura su jami'an mobal kenan da su 'yan antrobi duk suna cikin dajin nan suna neman wa'innan bata gari.
Ya labarin adadin waɗanda suka riga mu gidan gaskiyan da kuma marasa lafiya, an ƙara samun wani adadi ne koko suna nan dai a mutum 21 da kuka sanar?
eh har yanzu aka a mutum 21 ne da muka sani wanda kuma suka jika ta da muka riga muka ambata suna karba magani.
Akwai wani wanda aka kama?
Su jami'an tsaro har yanzu sun ba zama cikin dajin nan suna neman yadda za a yi ga cewa an kama wayannan mutane an gurfana da su gaban shari'a.
To ko me yasa rikice-rikice a wannan yanki har yanzu yake cinyewa? Sheikh Halliru Maraya ɗaya daga cikin manyan malaman addinin Musulunci a Najeriya.
Babban abin da nake gani a ta fahimta yake kawo rikicin nan yake ta ci gaba yakicin ya shine rashin hukunci. Domin an kashewa wasu ƴan uwa, an kona musu dukiyoyi, an kona musu wuraren ibada. To sai su ga wanda ya kashe musu dan uwa gashi yana yawo, ko wanda ya kona musu gida ko wurin ibada gashi yana yawo, ba abin da aka yi mai. To kaga shi zai ci gaba. Sannan waɗanda kuma ba sa yi da za su shiga yi. Sannan waɗanda aka yi musu abin nan ba a dau mataki ba su kuma za su dau matakin ramuwa. So da haka rashin hukunci shine ke kawo laifi ya ci gaba a ko ina a duniya.
Shi kuwa Pastor Yohana Buri cewa akwai buƙatar ganin gwamnati ta sauya salo game da magance hauhawar harare a sassan jihar Kaduna.
Gaskiya al'amarin kudancin Kaduna dole gwamnati ya zauna ya nazari. A daina a je a dauki wurin su wadan su ƴan kudancin Kaduna, a yi maganganun da su, wasu ma daga Abuja, wasu daga Lagos, wasu daga Jos, wasu daga Kano, ko suna ma zama nan Kaduna. Anya gwamnati jihar Kaduna sun san al'adun kudancin Kaduna, kuma akwai wasu wurare a kudancin Kaduna masu bin addinin gargajiya ko duwatsu ko itatuwa ko today da su suna gan wurin bautan su ne. To ko Bufulatan ya kuskure ne je yanka wani itacen, to yana bauta wannan an taba reshin jikin Allahnsa zai bar mutum nan bai san ka ba, yana gan ka taba Allahnsa zai yake ka. Don da haka an ba gwamnan jihar Kaduna da kuma masana masu sanin tarihi, masanan addinai, malamai addinai sun zauna sai wannan binciken ba, to zai zama da wuya a samu nan zaman lafiya.
Dama dai a ranar Litinin ta wannan mako ce wasu mahara suka farwa garuruwan Banono da anguwar Akudu ke karamar hukumar Kajuru, inda suka halaka mutane 21, suka kona gidaje 10, sannan kuma suka sace shanu 50. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
Allahu kacece mu, amin. Amin.
To madalla a gaida Isa Lawal Ikara. A yau ne wasu ƴan asalin yankin Abuja suka ci gaba da zanga-zangar lumana da ta yi sanadiyar mutuwar mutum ɗaya, wasu kuma suka jaggata a Tungarmaji, inda suka toshe babban hanyar da ta haɗa arewacin Najeriya da sauran sassan ƙasar. Ga ƙarin bayani a cikin wannan rahoton na Hassan Maina Kaina.
Yadda wasu ƴan asalin yankin Abuja suka ci gaba da zanga-zangar lumana tare da zaman dirshan akan babban hanyar Tungarmaje wacce ta da arewacin Najeriya da kudancin kasar. Mazauna yankin sun yi zargin cewa rundunar sojan Najeriya ke son kwace musu filayensu da suka gada kaka da kakanni, kamar yadda mai unguwar yankin Malam Adamu ke shaida min.
Kamin tedara ta zo nan an gaya muna zamu tashi, muka ce a'a. Aka ce to wanda aiki a zo wajen shi za a tashe shi, za a bashi duniyar shi, a salime shi, a kuma ja bashi wurin noma kuma da hakkin da zai ta yi rayuwa da shi. Ba a ce muna ga an da an yanka ma sojoji ba, to amma kaga suka zo rana ɗaya wai za su kwace mu, ce to ba mu yarda ba sai dai a kashe mu. In mu za mu kare ne, mun kare magana a kare.
To yanzu misali ta kamar me kuke son gwamnati ta muku?
In gwamnati ne zai karba. Ikarba cikin adalci ba wai na walkanci ba.
Rikicin dai an ce ya yi sanadiyar mutuwar wani matashi guda daya, yayin da wasu ƙarin biyar kuma suka samu raunuka, kamar yadda mahaifin wannan yaro mai suna Shaibu Usman ke shaida min.
Sojojin da suna fara suna zuwa kawai sun bari sun zo sun je mutu daga zuba, sai sun bari musalin magariba goshi magariba suna zuwa kawai sai sun bude wuta kawai.
Da aka bude wuta kuma sai mai faru?
Sai sun kashe wani yaro daya mai suna Amza Usman.
Yaron nan me alaƙanka da shi?
Yaro nan da na haifa.
Ku kun tabbatar cewa su sojojin ne suka kashe shi?
Sosai da kyau, muna kallo muna ganin su.
Eh, amma kan kuna da hujja misali?
Hujja kenan, mun da sun dawo ko sun zo ko sun bude wuta, sun bude muna wuta kawai da mutane biyar yanzu suna asibita kwance.
Me bincike likita nuna muku?
Bincike likita sojoji sun kashe shekara daya kenan muna fara wannan abun, ba abin da ba mu yi ba, amma shugaban kasa bai dauka matakin komai ba. Eh, Muhammadu Buhari kam dai komai abin da ya faru da mu nan shine ya ce a kashe mu, don mu je da kuka gurin bai ce komai ba.
Daga bisani tawagar ministan babban birnin tarayya Abuja karkashin jagorancin shugaban karamar hukumar Gwagwalada Adamu Mustafa sun iso wurin tare da bada baki ga masu zanga-zangar.
Muna bakin ciki da abin da ya faru. Lalle abubuwan da ke faruwa nan ba da son kowa ba. Wallahi inda maganan nan ya kamata ya kai ya riga ya kai. Maganan nan yana fadan shugaban kasa. To a najiyan nan da ya faru wallahi duka kowa da ke babba a wannan FCT an riga an gaya ga director na chief tansi ga director of security da sauran directorci suna nan wallahi sun yi zama kuma an ce a zo a bada hakuri amma tarin hanyar nan abubuwan da ke faruwa an riga an ji koke-koken nan. Najeriya ba inda ba da labarin wannan abin da ke faruwa.
Kawo lokacin hada wannan rahoto da yi masu zanga-zangar lumanan sun datse wannan hanya inda halin yanzu ba a kai komo. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To an gaida Hassan Maina Kaina. A Najeriya dai har yanzu dambarwar zaben shugabannin majalisar dokokin kasar ya dauki wani sabon salo inda sanatocin jam'iyyar APC suka karyata wani rahoto da ke cewa sanatocin jam'iyyar 35 na goyon bayan mutum daya. A wata hira ta musamman da yayi da muryar Amurka, Sanata Yahaya Kaura ya ce wannan labarin ba gaskiya bane. Ga yadda hirarsa ta kasance da wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda.
Jami'ar APC tana da 'yan majalisar dattawa 65 waɗanda suka ci wannan zaɓe na wannan assembly na tara. Sannan har ila yanzu ina tabbatar miki da cewa kanmu haɗe ke mu 'yan jami'ar APC kuma za mu yi abu ɗaya wanda jami'ar APC ta buƙaci mu yi.
Saboda haka wasu maganan cewa mutum 35 cikin ku na goyon bayan mutum ɗaya ba gaskiya ba ne?
Ai wanda ya ce mutum 35 na goyon bayan mutum ɗaya sai ya faɗi sunansu ko ya rubuta a jarida mu gani idan ba za su ce ƙarya ba ne.
To wancan yadda ka faɗi kan 'ya'yan jam'iyyar APC nan a majalisar nan a haɗe yake?
Ai ina gaya miki cewa irin takaddamar da aka samu 2012 wadda ta ɗan yamutsa kan 'yan majalisa ya zama babban darasi gare mu wanda ya sa muke ta ƙoƙarin cewa mu tabbatar da cewa kanmu haɗe yake. Kuma duk abin da kike gani wanda ake yanzu na kamar takaddama na shugabancin majalisar dattawa mu 'yan jam'iyyar APC mun sani kuma ba za a hana kowa ya tsaya ya nemi wannan kujera ba. Amma dai akwai ranar da za mu tattara dukkan mu a majalisa, ranar da za a kaddamar da majalisa mu zaɓi shugabanmu na wannan majalisa.
Ai mun san cewa a majalisa akwai zaɓuka iri biyu da kukan yi, akwai na ɓoye akwai kuma na bayyane. Wani irin zaɓe za ku yi?
To halin yanzu dai abinda dokanmu wadda aka gyara wadda ta ce za a yi zaɓe a sirce a wannan rana, kuma kamar yadda kika sani duk da aka kaddamar da majalisa da an gama kaddamar da majalisa nan za a shiga zaɓe, kuma za a kira 'yan majalisu kowa ya kawo sunan wanda yake son ya takara. Idan aka kawo sunan mutum a samu wanda goye baya, bayan an samu wanda goye baya a kira wanda aka bada sunan shi domin takara ya yi bayani ya yi jawabi ko yana da bukatar ya takara din. In ya ce yana da bukatar ya takara to shikenan ya zama dan takara na daya. In aka samu biyu ko uku ko hudu ko biyar sai a ce to shikenan yanzu 'yan majalisa kowa ya zabe, kuma da electric ake yi. Amma yanzu ana iya zo a rubuta ga takarda a jiwa cikin akwati. In aka kare a karanta asirce ba wanda ya san abin da ka rubuta, kuma ba wanda zai din sunan ka ya gano wani ne ka rubuta.
Kenan dai gaskiya ne cewa za ku zaɓi shugabanninku da kanku a majalisar dattawa?
Ai dama za mu zaɓi shugabanninmu da kanmu, babu dama wani abu illa abin magana shine dama babu dan takara da ke faduwa daga sama ya ce shi dan takara ne. Duk lokacin da dan takara fito dole ne akwai wasu gungun mutane waɗanda suka ce ya zo ya nema. To saboda haka ba wanda take takara shi kadai. Duk wanda ya fito ya ce yana neman takarar shugaban majalisa ba a rasa gungun mutane waɗanda suka ce wannan shije shi. To kuma kamar yadda aka saba al'adance baye jam'iyyar da take da rinjaye a majalisa a kowace irin ƙasa ta duniya dole ne jam'iyyar ta sa baki ga irin yadda za a yi wannan zabe.
Yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Agogon mu anan na cewa karfe 11:19. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Himma ba ta garago. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasarsu zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa. Idan dai masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata mun tattauna ne da bakon namu Malam Abubakar Zanedu na asalin kasar Najeriya mazaunin birnin New York zanciya da ke nan kasar Amurka. Shekara nawa kake kinan kana aiki da Amurka Amurka?
Shekara 4 ne da ƴan watanni ina aiki a Amurka Amurka.
To zamu ce kinan kai aikin jarida shekara 15 a Najeriya kuma ka zo na Amurka shekara 4 ko 5 zamu ce. Ni za ka ce akan aikin jarida ana Amurka kuma aikin jarida a Najeriya ko mun ce ma Afirka baki ɗaya fiske ka samu kaya wata a wasu kasashe na yammacin Afirka.
To ba wani bambanci, bambancin ɗaya ne kawai kayan aiki ne da sannan kuma nan inda muke. Babban bambanci shine nan inda muke duk abin da kake jin shine zaka yi faɗi za a baka faɗi kuma in dai haka da kowanne labarin ne wallahi an baka dama ka faɗi in dai ka san gaskiya ka dauko amma can ko gida ana duba ci a labarin da dauko nawa ne anya wannan labari idan muka sa gwamnati ba zai jawo shi ba a ministan nan ba zai jawo shi kaga ir kaga bambancin kenan kawai amma ko dake gidan ma yanzu naga abin an fara abin ya fara ci gaba to in an fara saka musu mala su yada irin wannan labaran
idan ɗan jarida a Najeriya na sauraye yanzu wani kira gare ka ga ɗan jarida Najeriya ko in ce ma Niger Kamaru da Chadi
ai duk ɗan jaridan da suke yankin Afirka gaba daya misali zan gaya maka abinda zan ce musu kawai shine aikin jarida aikin sadaukar da rayuwa zaka sadaukar da kanka ne akan aikin in har ka san ba za ka iya maka bashi ka nemi wani abin yi amma in har ka san yin aikin jarida to na daya idan ka tabbatar cewa da dama da hauni duk ka ji ra'ayinsu a kan ko ka ji ba'asinsu a kan labarin da za ka rubuta wato ka fahimta ko?
Na gane to
wato abin da yake ka yi balance kuma ka tantance sahihancin labarin da ka samu kafin ka yada a duniya dan ka yada a duniya kariya domin me duniya suna ganin mu a matsayin mu ne idanunsu to idan har ko muka faɗa abin da ba shine ba ka ga to ba mu kanmu adalci ba
ka ce kai balancing kenan ka ba kowane bangare faɗin albarkacin bakin sa to haka ne to shi ko kamar yanzu ministan yada labarai a Niger Kamaru Nigeria da Chad su ko mi zaka ce musu wani kira gare ka gare su akan wannan aiki da muke na aikin jarida
abin da kawai zan gaya mu kiran zan musu shine cewa su tuna su san muhimmancin aikin jarida tunda shine ministoci so da haka kada wai dan jarida dan yayi labari akan shugaban kasa ko akan shi ministan a nemi a bi hukumar su a ci zarafin su wannan ba aiki ba daidai bane a saki yan jarida a saka musu mara su yi fitsari su fa yan jarida su kuma su rike gaskiyar su kada su ganga aikin jaridan kuɗi wani ayya bani kuɗi saboda haka bari zan san sassa ta mishi a'a yau kai ko mahaifinka ne yau ya faɗa yi abin da ba gaskiya ba ka sai ka faɗi in ko ba kai ka bar aikin.
To Allah ya sa sun gane su kuma matasa wanda su ma suke buƙatar samun samun rayuwa kamar kai yadda aikin jarida ya ɗauko ka daga Najeriya ya kai ka Jamus kuma nan ga ka Amurka inda ka samu armuce rayuwa ingantacce wani kira gare ka ga su matasa wanda su ma suna so su samu sauyin rayuwa.
Fadan Abdulaziz sauyin rayuwa akwai da dama kaga ai da tashi ne sauyin rayuwa ai kaga na shigo jirgi na zo amma kurin ba zan kama hanyar Sahara in je in ce zan bi jirgin ruwan taho ka tafi Turai ba wannan ba neman sauyin rayuwa ba neman ba wa kai adalci ba akwai hanyoyi da hukumomi suka gindaya za ka shiga ƙasa ka je ka nemi izinin shiga ƙasar ka shiga ƙasar duk abin da hukumar ce a yi ka yi bi shi alhamdulillah za ka je ƙasa ka zama lafiya amma a bisa hara Abdulaziz bana fatan wani yaro ya sake kama hanya sake bin Sahara akan cewa ya nemo rayuwa.
To ai idan mun diba Malam Abubakar a Afirka ma akwai kasashe wanda zamu cewa sun samu ci gaba kamar in ga diba ƙasa Afirka ta Kudu ƙasar Namibia Mozambique da su Angola su ma ai kasashe ne wanda ina ji mutanen mu na arewacin Nigeria Kamaru Chadi su ma Hausa zan cewa da masu sauraron mu su ma za su iya je a wannan wurin samu sauyin rayuwa ko
to ai ka san an ce shan kuku daukan riko abinda mutum yake zo shi zai yi amma duk kasashen da ka lissafa wannan gaskiya ne me yasa suka samu ci gaba ba na abu ne har yanzu akwai gurgun turawa a kasashen ne yayi kuma ka san duk shi da bature duk inda yake bature duk inda yake zai tabbatar da cewa rayuwarsa ya shimfiɗa inda ta yi mishi daɗi ne
To Malam Abubakar Zanedu, mun gode kwarai. A takaice tambaya ta karshe ita ce, wani kira gare ka ga shugaba Muhammadu Buhari da ya lashe zaben shekarar 2019?
To kira ka gare shi shine Ubangiji Allah ya taya shi riko, sannan kuma wannan aƙiyar tashi ta hana cin hanci rashawa da kuma neman sa Najeriya akan turba madidaici Ubangiji Allah, Allah ya ba shi iko ya aiwatar da ita, domin Najeriya ba ta samu shugaba wanda yake kaunin kasar kamar shi ba.
To Malam Abubakar Zainadu kenan, mun gode da bamu damar tattauna da kai a cikin shirin namu na himma ba ta grago, wanda ni Abdulaziz Adili Toro ke shiryawa da kuma gabatarwa daga nan birnin Washington DC. Ni Abdulaziz Adili Toro ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
Riga da busa she ta kirga inji fulani.
Riga da busa she ta kirga inji fulani. Riga babu busa. Tumma da Abdulaziz Adli Turo, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Asma'u, matar bashar kansala socin Nigeria Dirin Daji a jihar Kebbi, inda ta ce, "Salam VOA Hausa, sunana Asma'u, matar bashar kansala socin Nigeria. Hakika mu al'ummar Nigeria mun gamsu da yadda shugaba Muhammadu Buhari ke tafiyar da salon mulkin kasar nan, domin wallahi shugaba Buhari ya kawo mu kasar nan ci gaba ta fannoni daban-daban, musamman ma a fannin noma da tsaro da kuma samarwa matasan kasar aikin yi. Allah ya kara wa shugaba Buhari lafiya da nisan kwana, amin." To madalla, a ci gaba da aiko mana da sakonni.
Madalla, kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya.
Akwai alamun da ke nuna cewa mai yiwuwa ne Prime Minister Israeli Benjamin Netanyahu zai yi nasarar samun wa'adi na biyar na mulki, bayan da sakamakon zaɓe ya nuna cewa jam'iyyarsa ta Likud ne za ta iya lashe zaɓen. Masu zanga-zanga a Khartoum suna ci gaba da neman shugaban kasar Umar al-Bashir ya yi murabus a ci gaban da zaman da suke yi a hedkwatar sojan kasar, inda aka ji ƙarar harbin bindiga. Akwai rahotanni da ke cewa jami'an tsaron gwamnati sun yi ƙoƙarin tarwatsa taron masu zanga-zangar, wanda ya janyo sojojin suka kare masu zanga-zangar, a cewar wasu da suka shaida abin da ya faru. A yau Laraba, babban Attorney General na Amurka William Barr yake komawa gaban 'yan majalisar dokokin Amurka don ci gaba da bada shaida, kwana ɗaya bayan da ya iyarda ya tattauna akan batutuwa da suka shafi rahoto na musamman da Robert Mueller ya rubuta game da binciken hannun Rasha a zaben shugaban ƙasar Amurka da aka yi. Amma duk da haka ya ce yana tsammanin fitar da rahoton da aka yi wa kwaskwarima a cikin mako guda. Asusun kuɗi na duniya IMF a takaice na sa ran cewa tattalin arzikin ƙasashen duniya na shekarar 2019 zai yi tafiyar hawainiya kamar dai abin da ya faru a shekara ta 2018, amma kuma tattalin arzikin zai ƙaru gaba ɗaya har ya zuwa cikin shekarar 2020. A cikin sabon rahoton da take fitarwa sau biyu a duk shekara akan tattalin arzikin duniya, IMF tana sanar da cewa yayin da akwai dalilai masu bada ƙarfin gwiwa, akwai kuma haɗarin faruwar wasu abubuwa da za su iya kawo durƙushewar tattalin arzikin.
To masu sauraro, a nan kuma za mu dasa aya sai can anjima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Zarawa Aminu Fage da ta taya na gabatar da shirin, da Ms. Julie Gresham da ta haɗa shirin da Bada Umarni, da injiniyar mu Zainab Abdulrahman, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.